sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 1 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kana labari.
Hadiza, inda ya rage kwana biyu akan mulkin neman zabe gabanin ajeka da kuriya a nan Amurka. Shugaba Trump da abokin hamayyarsa Biden sun mai da hankulansu kan wasu jihohi muhimmai. Bayan sa'a 33, an zakulo wani mutum da ransa bayan girgizar kasar da ta auku a Turkiya. Hukumomi a Faransa sun ce mutumin da ake zargi da harbin wani limamin coci a kasar ya shiga hannun 'yan sanda.
To kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, wanda zai kuma yadda hankali kan zaben Amurka, za ku ji cewa a daidai lokacin da miliyoyin Amurkawa suka kada kuri'arsu a zaben shugaban kasar, masana kimiyyar siyasa na ci gaba da tsokaci kan abin da suke hasashen za a iya gani a wannan zabe.
Amma banda ga haka, duk inda aka fito, sai da duk aka yi zaben Amurka, baka taba jin wani yayi jayayya ko ya tafi kotu ba.
Sannan kuma za ku ji inda masu fashin baki da ke bibiyar yadda zaben na Amurka ke gudana suke cewa akwai darussa da yawa da kasashen Afirka za su yi koyi daga zaben na Amurka. To ko menene dalilin?
Zaben kasar Amurka zabe ne wanda yake da muhimmanci ga kasashe a duniya, saboda suna da Amurka ta yi a matsayin wata kasurgumar kasa mai rajin demokradiyya.
Za kuma ku ji inda tsohon gwamnan Sokoto Tahiru Alhatu Bafarawa ya ce yana jagoranta tattara bayanan asarar rayuka da dukiya da al'ummar Arewa suka yi don miƙawa majalisa ko gwamnatin tarayya da neman diyar da ta kai naira tiriliyan 7.
Mu ma za mu haɗa mu kai mashi, mu kai majalisa, mu ma mu nemi haƙƙin mutanenmu da suka rasa rayuwarsu, aka bar marayu, da kuma dukiyar mutanen da suka.
Madina Mai Shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar kizo. Amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ya rage kwana biyu a kammala yakin neman zabe gabanin ajeka da kuriya a Amurka, shugaba Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden sun mai da hankulansu kan wasu jihohi da ake gwagwagwa. Inda yayin da Trump yake ziyarar jihar Pennsylvania, shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Amurka Biden ya ziyarci jihar Michigan. A ranar Asabar, shugaba Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a wurare hudu a sassan Pennsylvania, jadda ya lashe da 'yar kankanuwar tazara a zaben 2016, inda kuma binciken jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa Biden ya wuce shi da ɗan taki kaɗan. Trump ya fara yada zango ne a Newton, inda yayin gangamin yakin neman zaben nasa ya caccaki kotun kolin Amurka saboda ta ki amincewa da ƙarar jam'iyyar Republican ta shigar na ƙalubalantar ƙarin kwanaki uku da jami'an zaɓe suka yi na ci gaba da karɓar ƙuri'u da aka kaɗa ta gidan waya, abin da ke nufin kotun ba za ta tsoma baki a ƙidaya ƙuri'un jihar ba. Shugaban na Amurka ya kuma yi bi da karin ƙasar na musamman kan nasarar da suka samu na kubutar da wani ba Amurka da suka yi a arewacin Najeriya a ranar Asabar, wanda wasu 'yan bindiga suka garkuwa da shi. Shi kuwa Biden a karon farko ya halarci gangamin nasa ne tare da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama, inda suka ziyarci biranen Flint da Detroit cikin kwana biyu da za su kwashe a jihar ta Michigan domin neman ƙuri'u. A birnin na Flint, Biden ya mai da hankali wajen caccakar yadda Trump yake tafiyar da yaƙi da annobar COVID-19. To, dangane da zaɓen na Amurka, tun dai 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakinsu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana daga Lagos.
To, kowa 'yan Najeriya ke kallon zaben na ƙasar Amurka, musamman ma idan aka kwatanta da Najeriya, tambayar kenan da na yawan wasu 'yan Najeriya mazauna Lagos.
Amurka ya sun daɗe ci gaba kan musamman ma demokaradiyya da sauransu, kuma ana ganin cewa ai ba kara shi da na Najeriya ba ko Afirka, sai dai wannan karan muna ganin akwai alamomi da kamar za ta sauya zani. Dan manuniya tana nuna cewa man yi shakai ba lalle bane da ce ya shakayen nan, tunda kaga a baya yadda muka sani Amerika duk yadda aka ce an yi zabe cikin peace, cikin nutsuwa, cikin lumana, da ɗaya ya fadi babu wani janja ɗaya hakura yake, sai dai kaga takiyana ya ɗaga waya ya yi wa abokin abayeshi congratulation. Amma wannan karin da yadda manuniya take nuna zai dagagi da Trump yadda muke gani.
Amma dai kuma ba na tunanin irin matsalolin da ake samu a Najeriya a same su da su saboda su irin wayewar da suka yi da ci gaban da suke da shi da sama da shekara 100 ana demokradiyyar nan kuma ba a taba ganin wani hargitsi wanda ya tashi ba.
Yanzu dai duk da cewa babu wata alaka ta kod da kod tsakanin Amurka da Najeriya, wannan bai hana wasu 'yan Najeriya nuna goyon bayan su ga 'yan takarar guda biyu ba, wato Donald Trump da kuma Joe Biden, kamar dai yadda waɗannan malamai suka shaida mani.
Biden ya fi dacewa ga President of America. In ka duba history ɗinsa, in ka duba basira da ilimansa, in ka duba yanda su America suke so American ta yi tafiyanta, duk wannan qualities ɗin da su American suke so yana da shi. Na ɗaya ka duba Biden ya yi shekara 40 a cikin majalisar tijawa kuma ya zama vice president shekara 8.
Ni dai a zaben da za a yi na America mai zuwa dinnan Donald Trump shi ne gwanina. Abin da ya sa nake son Donald Trump ya fi duk shugabannin America tun daga kan Jimmy Carter. Tun da Donald Trump ya hau ba a kai yaƙi kowace ƙasa a duniya ba. Ba a ɗauki sojojin America an kai su sun kai wata ƙasa a tati ba. Don haka idan aka yi la'akari da shugaban da suka fice a baya, sun yi destroying ƙasashe da yawa, sun yi amfani da ƙarfin soja wajen bata ƙasashe wajen kai yaƙe-yaƙe zuwa waɗansu ƙasashe.
A yanda rage kwanaki biyu a gudanar da zaben baki ɗaya a ranar 3 ga watan nan, wato jibi kenan Talata, 'yan Najeriya da sauran al'ummar duniya dai sun zura ido domin ganin yadda wannan zaɓe zai kaya da kuma wanda zai lashe wannan zaɓe mai cike da rashin tabbas. Jibrin Murai Amurka daga Najeriya.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, a daidai lokacin da miliyoyin Amurkawa suka kada kuri'arsu a zaben shugaban kasar, masana harkar zabe da siyasar zamani sun bayyana yadda matakan yin zaben yake a Amurka da tsarin da ake bi wajen fitar da shugaban kasa a ƙarshe, da kuma hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da bayar da dama ga 'yan ƙasa su yi zaɓe kuma mai inganci. Muhammad Nasir ya zanta da wasu masana kimiyyar siyasa da harkar zaɓuɓɓuka, ya kuma haɗa mana wannan rahoton.
Tun kafin ranar 3 ga watan Nuwamba da ke zama ranar zaɓen shugaban ƙasar Amurka, inda kallo ya koma tsakanin ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump wanda ke mulki yanzu da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden, miliyoyin 'yan ƙasar Amurka tun da suka jefa ƙuri'unsu ta hanyoyin da ƙasar ke amfani da su wajen zaɓe da suka haɗa da aikewa da ƙuri'a daga nesa. Wannan ne ya bayar da dama ga 'yan ƙasar Amurka waɗanda ke zaune a wasu ƙasashe su ma su aike da nasu ƙuri'u. Wannan tsarin a cewar masanin harkar diplomasiya Ambassador Dr. Muhammad Ahmad Wali, wanda kuma masanin harkar zaɓe ne a Najeriya, tsari ne wanda ke tabbatar da sahihin zaɓe.
Sun daɗe suna wannan abin, sun riga sun yi shekaru suna yin shi. Yanda aka samu matsaloli duk ana gyarawa, wannan ya taimaka musu na su ga lalle an gudanar da zaɓe ya dace. Zaɓen su gwargwado yana da sahihanci in an yi la'akari da abin da ke faruwa waɗansu ƙasashe na duniya.
Dr. Abubakar Sokoto Muhammad, shi ma masani ne akan harkar zaɓen ƙasar Amurka, ya ce lalle wannan tsarin tsari ne wanda akwai wayar maguɗi a ciki.
In dai ba wannan zaɓe da za a yi ake ciki ba, ina ganin ba ya hatara ba, shi ne zaɓe na tarihi a Amurka wanda za a ce kila an yi zargin maguɗi, saboda shi ɗaya daga cikin 'yan takarar ba ɗan siyasa ba ne na ainihi. Amma ban daga haka, duk inda aka fito sanadu aka yi zaɓen Amerika ba ka taɓa jin wani ya yi jayayya ko ya tafi kotu ba.
Wani tsarin zaɓe da ƙasar Amurka ke amfani da shi shine wanda ake kira Electoral College a Turanci, inda ake zaɓo wasu mutane daga jihohi waɗanda ke da ƙarfin kaɗa ƙuri'a da za su tabbatar da wanda zai zama shugaban ƙasar Amurka. Farfesa Tanko Yahaya Baba, masani ne mai sharhi akan al'amuran siyasar zamani, ya ce wannan tsari ne mai nuna karɓuwa ga ɗan takara.
Suna so su tabbatar da cewa duk mutumin da ya zama shugaban ƙasa to mutanen Amurka ne daga ɓangarori daban-daban na Amurka suka zaɓe shi, ba mutum ne ba wanda aka zaɓa daga ɓangare guda. Kamar yanzu misalin Najeriya, mafi akasarin zaɓuɓɓukan da ake yi a Najeriya za ka zo ka iske tasirin mutumin da aka zaba za ga yana da tasiri ne a wani bangare na kasa bai da shi a wani bangare na kasa
wani abu da masana ke ganin kan iya tasiri ga zaben na kasar Amurka shine cutar nan ta murar mashako wanda ta addabi duniya wanda wasu ke ganin cewa tuni yadda gwamnatin Amurka ke kula da matakan kare kai daga wannan cutar ya kafa agenda a cikin zukatan masu zabe
kowa na daji da tsari saboda haka za su daura duka tsarin waɗannan shugabanni da jam'iyyu guda biyu bisa ma'auni na gane cewa wanne ne ke da shiri ingantacce wajen kula da kare lafiyar al'umman mutanen Amurka.
To ko menene darasin da ya kamata kasashe masu tasowa kamar Najeriya su koya daga zaben na kasar Amurka?
Demokarasi ɗinmu ya dawwama. In aka samu babu tangarɗa ciki, sa'an nan kuma gwamnati ta tabbata an yi zaɓe da ya dace.
Muddin ba ilimi muka sa akan gaba ba to zamu dinga tafiya ne a hukunce ko kuma a makafci a ce mutum wai wanda yayi secondary school certificate kawai shine zai iya takar shugaban kasa ko gwamna ai ba a ci gaba ba
har wayo wasu na ganin cewa duba da zaben shekara ta 2016 inda Hillary Clinton ta fafata da shugaban da ke mulki yanzu Donald Trump da kuma yanzu da Kamala Harris ke tsayawa mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden abu ne mai nuna irin tasirin da mata ke da shi a fagen siyasa wanda ya kamata kasashe masu tasowa su yi koyi da hakan Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to madalla a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Mahmud dauke da karshen labaran duniya
akalla mutum 39 ne suka mutu sannan wasu 900 suka jikkata bayan girgizar kasa da ta sa gidaje suka ruguje a birnin Izmir dake kasar Turkiya lamarin da har ya kai ga tumbatsar teku a tsibirin Girka biyu da sanyin safiyar yau Lahadi masu aikan ceto suka zakulo wani mutum da ransa a karkashin baraguzan wani gini da ya rushe mutumin wanda aka bayyana sunansa a matsayin Ahmed Sitim ya kwashe sa'a 33 a karkashin baraguzan ginin Hukumomi a Faransa sun ce wani mutum da ake zarginsa da harba bindigar da ake farauta da ita wacce ta yi wa wani limamin cocin girka mummunan rauni a kofar wata mujami'a da ke birnin Lyon da ke Faransa ya shiga hannun 'yan sanda. Limamin mai suna Nicolas Kakavilaki na shirin rufe cocinsa ne a lokacin da mutumin ya yi gab da gabi ya harbe shi a kirji har sau biyu. A cewar wata majar 'yan sanda yanzu haka limamin cocin na can kwanci a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Har yanzu ba a san dalilin da ya sa mutumin ya harbe limamin ba amma hakan na faruwa ne bayan da wani matashi dan kasar Tunisia ya kashe wasu mutane uku a Notre Dame Basilica dake kudancin birnin Nice a Faransa a ranar Alhamis da kuma filla kan wani malamin tarihi da aka yi a kusa da birnin Paris a farkon watan da ya gabata harin na ranar Alhamis ya biyo bayan cire kan malamin mai suna Samuel Paty a watan Oktoba bayan da jaridar Charlie Hebdo da ke Paris ta wallafa wani zanen batanci ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ila yau kan batun zaben Amurka masu fashin baki da ke bibiyan yadda zaben na Amurka ke gudana suna cewa akwai darussa da yawa da kasashen Afirka za su yi koyi daga zaben Amurka kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Zainab Babaji ta aika mana
A ranar 3 ga watan Nuwamba ne Amurkawa za su fitar rumfunan zabe don zaben shugaban kasa na 59. Manyan jam'iyyu biyu ne ke fafatawa wato Republican wanda shugaban kasa da ke kan karaga Donald Trump ke sake tsayawa takara. Sai jam'iyyar Democratic Party wanda tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ke takara a ƙarƙashinta. Mr. Philemon Ayuba mai fashin baki ne kan lamura kuma yana bibiyar yadda zaben na kasar Amurka ke gudana.
Wannan Sannan na COVID-19 a Amurkawa suka kirkiro wani zaɓe wato in ka kada zaɓenka sai ka tura shi a post office za a je a tara sai a zo a kirga bayan an gama zaɓe wato akalla miliyan 86 sun riga sun kada zaɓe ko wato ta post office to wannan zaɓen ba za a kirga shi ba sai ranar zaɓe dindindin wato ranar Talata
a ganinka mataki ne da ya kamata ƙasashenmu na Afirka Afirka su dauka domin gudanar da zabe.
Wato shi Bature, particularly Amurka, su demokrasi su yayi wajen shekaru 200. Kin ga kamar namu demokrasi mu bai dade ba. Halayyan Bature ba kamar Amurka. Yayin sun fita za su yi zabe su za su yi na gaskiya ne. Ba wani da za ce wa eh za a ji wani canje-canje wani abu. Ai takeice a yau ba za iya ce waye zai ci zaben ba. Sai ranar in an fita an yi zaben. To ina son kaman kasashen Afirka, misali Najeriya, su koyi darasi daga wannan.
Kana ganin kaman kasashen mu na Afirka ko kuma Najeriya za ta iya cimma irin wannan nasara da Amurka ta samu a bangaren gudanar da zabe?
Zai yiwu muddin an diba mutane gaskiya an sa su a wuraren da ya kamata. Muddin an yi gaskiya ba abin da zai hana demokradiyya cin nasara.
Da yawan kasashen duniya musamman kasashen nahiyar Afirka suna kwaikwayon demokradiyyar kasar Amurka ne da dogaro da tallafin da kasar ke bayarwa a fannonin ci gaba na rayuwa. A cewar Malam Sani Suleiman, kasashen Afirka na dogaro ne da tallafin da kasar Amurka ke ba mafi yawan kasashen ta. Shi ya sanya Afirkan ke hankoron ganin Amurka ta samu shugaban da zai biya mata muradinta.
Zaben kasar Amerika zabe ne wanda yake da muhimmanci ga kasashe a duniya saboda suna da Amerika ta yi a matsayin wata kasurgumar kasa mai rajin demokradiyya.
Wai menene ma tasirin Amerika ga kasashen duniya musamman ma kasashen mu na Afirka?
Akwai manufofi daban-daban da kasashen Amerika take da shi da har yau kasashe irin namu na Najeriya da wasu kasashe na Afrika masu tasowa da sauransu suna dogaro da kasar Amerika ta hanyoyin kasuwanci, hanyoyin tsaro, hanyoyin mu'amala na sha'anin kasashen waje da makamantansu. Duk wanda ya ci zabe to tsarin su shine zai zama tsarin da Amerika take da shi akan waɗannan kasashe.
Masu iya magana dai na cewa ba a san macituwa ba sai miya ta ƙare. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gaida Zainab Babaji. To tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce yana jagoranta tattara bayanan asarar rayuka da dukiya da al'ummar arewa suka yi da miƙawa majalisa ko gwamnatin tarayya na neman diyyar da ta kai naira trillion 7. Wannan ya biyo bayan matsayar da kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiyamiyala ya ɗauka na kauracewa sanya hannu kan kasafin kuɗin baƙi, inda ya ce sai gwamnati ta biya diyya ga waɗanda cin zarafin 'yan sandan SAS da aka kashe ya shafa. Ga rahoton Nasiru Adamu Elkaya.
I will not sign off on a 2021 budget that does not include adequate provisions to compensate those.
Inza tana Bajabi Emila jawabi a gaban zauren majalisar wakilai ya ce ba zai sa hannu kan kasafin kuɗi ba sai ya kunshi diyya ga waɗanda cin zarafin 'yan sanda a shekaru 10 da suka wuce ya shafa. Wannan lamari ya samu kambumar neman diyyar naira trillion 1 ga mutanen da suka tada tarzomar daga Lagos da hakan ya kai ga rushe rundunar ta SAS ya kuma juya zuwa tsamar bangaranci. Attahiru Bafarawa ya ce ba a ganin laifin diyyar da Bajabi Emila ya nema, amma hakan ya hada da na yankin arewa.
Abin da ya faɗa ya daidai, mu ma muna nan muna haɗa compiling ko muna haɗa ƙididdigar mutanenmu da aka kashe da dukiyarsu kusan turan da yi wannan maganar na kama na buɗe ofis, mu ma muna cire data ta irin ɓannan da aka wa mutanen arewa. Mu ma za mu haɗa mu kai mashi, mu kai majalisa, mu ma mu nemi haƙƙin mutanenmu da suka rasa rayuwarsu aka bar marayu da kuma dukiyar mutane ta sauranta. Kaga da bai yi haka ba, da irin mu ba za mu tashi ba, mu ga cewa mu ma mu haɗa mu kai mashi ya haɗa da nasu. Su suna neman trillion 1, mu muna son mu haɗa kila abin da muke nema arewa zai kai trillion 4 ko trillion 5 ga irin bala'in da aka jawo muna. Haƙƙin kowane ɗan majalisa ne. Kana nihin babu wakilan masu wakilta Zamfara, kana nihin babu masu wakilta Sokoto, kana nihin babu wakilta Kebbi ko Katsina da sauransu har ko ina arewa. Benue ne, Plateau ne, amma duk an yi shiru. Saboda haka ina ganin yanzu an ƙara ba dama kowane ɗan majalisa ya haɗa ya kawo mu zauna mu ga cewa mun man kai namu kuka ga majalisa da kuma har ga shugaban ƙasa gwada mu irin bannan da an kai. Babu ƙari, babu ƙarya. Kuma na muna kokarin haɗa wannan, mu ma mu nemi haƙƙin mutanen mu su rayuwar su da dukiyarsu.
Nan take shi ma dattijon kungiyar mai yatta Allah ta makiyaya Dodo Orodi ya ce makiyaya na bukatar samun diyar shanunsu da aka sace, musamman ma dai a yankin arewa maso yamma.
Inda su wulanin za su ɗansu haɗa kansu su yi zanga-zanga, ai na su zanga-zanga zai fi da wulanin da aka tsaya ta ƙasar nan a turo su da ɗin da ake kira ba ƙarami abu ba ne, ko wulanin da suna da dukiyarsu babban dukiya don in ka duba ba wulatan ne duk wanda aka anshe masa ne a 200 ko 300 ai ka san da cewa an anshe mai dukiya mai dimbin yawa, to ya kamata su ba Fulani idan dai har za a ba wani ɗan Najeriya diya to su ma ya kamata a ce an ba su diya.
Zuwa yanzu dai gwamnatin Buhari ba ta mai da martani kan waɗannan buƙatun ba, inda maimakon hakan shugaban ya buƙaci matasa su ci amfanin shirye-shiryensu na tallafi da suka haɗa da N-Power, Trader Money, Market Money da sauransu, da ya ce ba gwamnatin da ta taɓa taɓukawa kamar gwamnatinsa ta APC ta wannan ɓangaren. Nasiru Adamu, Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu, Alhikaya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a barkanku da warhaka, kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To, daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin daƙile cutar coronavirus, akwai dakatar da zuwa makarantu kama daga firamare har zuwa kan jami'o'i, lamarin da ya tilasta wa malamai koyawa ɗalibansu karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar intanet, kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin, ni dan Najeriya ne, ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka.
To gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya an yi wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri, haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, in ina da wani mezanci aikin da zan ba su ina ba su, in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji, wato classwork shi ma muna yin shi. Suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa. Abun kawai yayi tsari gaskiya sosai, ba abin da ya canza. Abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan, yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo aji, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin yayi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, so homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Alijita, wato labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali dan yana son waƙan sosai. So dukansu gaba ɗaya yau za su gabatar da waƙan Hausa. Bari mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you start with your presentation. Yeah.
Yes, my name is Shamsu. Here is my song.
I
want you to really, yeah, okay, don't worry, don't worry, it's okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster. But, yeah, you got
to... Gaskiya, kalubale da zance na ina fuskanta ko ice na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kanshi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. Ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin giza-giza ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni daliban ma ina ta musu wasa da dare ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za ka ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai anan in baka san abu ba za ka ce ma dalibi ya kai to daliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma ba za a ba abu bane da zaka iya kai tsaye daliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba
to a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC. To a gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Yayin da ya rage kwana biyu a kammala yakin neman zaɓe gabanin ajeka da kuri'a a Amurka. Shugaba Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden sun maida hankulansu kan wasu jihohi da ake gwagwagwa. Trump ya fara yada zango ne a Newton inda yayin gangamin yakin neman zaben nasa ya cicciki kotun kolin Amurka saboda ta ki amincewa da ƙarar jam'iyyar Republican ta shigar da kalubalantar ƙarin kwanaki uku da jami'an zaɓe suka yi na ci gaba da karɓar ƙuri'u da aka kada ta gidan waya abin da ke nufin kotun ba za ta tsoma baki a ƙidaya ƙuri'un jihar ba. Shi kuwa Biden a karan farko ya halarci gangamin nasa ne tare da tsohon shugaban kasa Barack Obama inda suka ziyarci biranen Flint da Detroit cikin kwana biyu da za su kwashe a jihar ta Michigan domin neman ƙuri'u. Akalla mutum 39 ne suka mutu sannan wasu 900 suka jikkata bayan girgizar kasa da ta sa gidaje suka ruguje a birnin Izmir da ke kasar Turkiya lamarin da har ya kai ga tumbatsar teku a tsibirin Girka biyu. Da sanyin safiyar yau Lahadi masu aikan ceto suka zakulo wani mutum da ransa a ƙarƙashin baraguzan wani gini da ya rushe. Mutumin wanda aka bayyana sunansa a matsayin Ahmed Sitting ya kwashe sa'a 33 a ƙarƙashin baraguzan ginin. Hukumomi a Faransa sun ce wani mutum da ake zarginsa da harba bindigar da ake farauta da ita wacce ta yi wa wani limamin cocin Girka mummunan rauni a kofar wata majami'a da ke birnin Lyon da ke Faransa ya shiga hannun 'yan sanda. Limamin mai suna Nicholas Kakavilaki na shirin rufe cocinsa ne a lokacin da mutumin ya yi gab da gabi ya harbe shi a kirji har sau biyu. A cewar wata majalisar 'yan sanda yanzu haka limamin cocin na can kwanci a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai.
Thomas sauraro anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tayani gabatarwa sai Leo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma assalamu.